da muke yi na alqur'ani mai tsarki a cikin wannan masallaci a wannan wata mai albarka cikin suratul an'am za mu tashi aya ta 27 amma kamar yadda je muke bayani tsarin mu zai kasance za mu rinka farawa da amsa tambayoyi sannan kuma mu yi karatu insha Allah daidai gurgudu wannan yace yana son a yi masa karin bai a gaya masa mai Allah ta'ala yake nufi da wannan ayar ga annabinsa Dawud وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب وتعنب داود يكيني شوى ألا يا جرب تاشيني يما تجربا سيني مغافر أبنجي جنسو يفا ينامي ركوء يكما كما يدوى ألا جل وعلا توجن توجيهم وتجربا واتي ألا تعالى يما تا وند أنب داود يغاني شيني أكيما غنغنونا مالمي وند ما في إنغنشي شيني شوار wato Allah ya yi masa jarabawa yanda wato yayi gaggawar amsa yayi gaggawar hukunci ga waɗanda suka zo suka kawo hukunci wajensa ba tare da ya ji magana ɗayan ba saboda haka sai ya gane cewa yayi kuskure wajen gaggauta yin gaggawar yin hukunci ba tare da ya fuskiyane ni bayanin daga wajen almudda'a alaihi ba saboda haka sai ya koma ya zuwa ga Allah ya nemi gafara ya yi sujada yana mai komawa ya zuwa gare shi akwai maganganu na malaman a tafsiri da suke kawowa na kissoshin Isra'iliyat waɗanda baya halatta a danganta su ga annabin Allah annabi Dawud domin shi annabi Dawud a wajen bani Isra'il ba annabi ba ne sarki ne kawai sarki ne daga cikin sarakunan duniya mu kuwa Allah maɗaukakin sarki ya ambata mana shi akan cewa yana daga cikin annabawa tunda Allah ya ce wa ataina Dawud zabura mun ba mu annabi Dawud littafi wanda yake shine zabur dan haka annabin Allah ne kamar yadda ayoyi banda wannan ma da suka nuna a cikin alqur'ani to su ko wajen yahudu da nasara annabi Dawud ba annabi bane to dan haka za ka ga take kawo irin waɗannan kissoshi wanda ba sa halatta a danganta su da annabi daga cikin annabawan Allah to wannan bayan addu'o'i da yayi da fatan Allah ya sa muna cikin wanda Allah zai gafarta musu a cikin wannan wata na Ramadan amin yace yar ayar to ayar da muka biya ranar Juma'a aya ta zo Allah ya ce innahu la yuflihu adh-dhalimu wannan zaluncin na kafirci ne ko kuma na zalunci ne ai wannan ayar mutlak ce shi yasa Allah ta'ala bai ce innahum la yuflihun ba bai ce waɗanda wato suke kira ma Allah ƙarya ko suke ƙaryata ayoyin Allah ba sa rabauta dan kada kai kasarin hukuncin akan cewa masu irin wannan zalunci ne kadai ba sa rabauta amma masu sauran zalunci za su rabauta dukkan nau'in zalunci mai yin sa ba zai rabauta ba a lahira yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ittaqul zulm fa inna zulma zulumatun yawm alqiyama ku ji tsoron zalunci domin shi zalunci dufai ne ranar alqiyama dukkan nau'i na zalunci sai dai akwai zaluncin da yake zai kore wa mutum alfalahu gabaki daya jumlatan wa tafsilan har abada mutum da zai samu falahi ba shine zaluncin kafirci wanda duk ya zamanto ya mutu akan zaluncin kafirci to wannan ba shi da rabo har abada amma wanda ya mutu akan zalunci wanda yake koma bayan zaluncin kafirci ba zai samu rabo ba rabon shiga aljanna tare da wanda zai shiga aljanna da farko ko da ya shiga aljanna daga ƙarshe shi ma wannan zai tabbata akan cewa an kore falahu gare shi an kowar rabotuwa gare shi tunda zai azabtu in ba Allah ne ya yafe masa ba kuma ba ka da tabbas akan cewa wanda yake wannan karamin zaluncin ba zai tashi zuwa ga ya tike da babban zaluncin bai mutu a kansa saboda shi laifi haka yake idan mutum ya wulakanta shi to sai ya zama to a cikin sa halakar sa yake kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kamar mutane ne waɗanda suka hadu suka harhada kara wannan karan kaga sai ya zama to wuta ne yawa amma kowa idan ya kawo shi kadai karan sa ba zai kai ko ina ba to haka zanubai kananan zanubai suke in suka tattaru sai su halaka mutum wannan yace nasiha yake so a yi wa mahaifana suna cikin masallacin nan sakamakon na kammala karatun digiri na samu aiki mai kyau domin ina karɓan 110 a duk watan duniya, kuma na gama gidana, na samu matar aure, ina son ta tana sona, na yarda da tarbiyarta, amma wai yanzu mahaifana sun ce wai ba zan yi aure ba, sai na yi matar, kuma wai sai na rabu da yarinyar nan na auri ƴar uwarsu, kuma wallahi malam ba ta da tarbiya samsam, domin ni zan zauna da ita kuma na san halinta, wallahi ina da ƙarfin sha'awar mace, sai kuma a sannan kuma sanin haka har ina azumi a sati sau uku ko sau hudu domin ko na samu sauƙin sha'awar, ni kuma har ga Allah ba zan iya haƙura nan da shekara biyu ban yi aure ba, to idan na je na yi zina ina da laifi? Dan Allah a taimaka mani da addu'a, Allah ya sa a gane su cire aƙidar boko a ransu. Alhamdulillah, Allah ya ƙara maka tsoron saɓansa. Allah ya ƙara maka tsoron saɓansa, kuma wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, duk wanda ya ji tsoron Allah, Allah zai sanya masa mafita. Yayin da kake jin tsoron saɓa ma Allah, har kana yin azumi don ka karya ma kanka sha'awa sau uku ko sau hudu a wata, wannan dalili ne na tsoron Allah, kuma duk wanda ya ji tsoron Allah, Allah zai sanya masa mafita, saboda haka kai albushir, kai farin ciki, Allah zai sa maka mafita. Iyayenka Allah da za su gane, kuma abin da zai taimaka maka kanka samu tsarewa, Allah madaukakin sarki zai baka. Allah ta'ala ya ce wa man yasta, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa man yasta'tif yu'iffahu Allah, wanda duk ya nemi karewa, wanda ya nemi tsare wato kanka daga alfasha da yin zina, Allah zai kare shi. Duk wanda yayi, musamman wanda yake akwai alamar gaskiya a cikin wannan abinda wannan tasarrufin wannan dan uwa namu, ba kawai ka zauna kace kana neman ka tsira da kanka daga zina ba, kuma kana kullun kana cikin waya tare da ƴan mata kuma kace kai kana neman kare kanka daga zina, amma yayin da ya zamanto cewa har azumi yake dan ya tsare kansa daga saban Allah, ya nuna kan cewa da gaskiya yake tsakaninsa da Allah, kan yana neman kada ya fada cikin wannan mummunan hanya, kada ya fada cikin wannan mummunan rami, to kuma Allah zai taimaka maka, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, alƙawari ne na Allah, wanda duk ya nemi wato ya nemi wanda duk ya nemi kiyaye kansa, Allah zai kiyaye shi. Kuma kuskure ne ga iyaye su rinƙa ma ƴaƴansu haka. Iyaye su ya kamata su taimaka ma ƴaƴansu kan su zamanto sun yi istiqama. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, ku taimaka ma junanku akan aiki na nagarta da aiki na wato tsoron Allah. Wannan aure aiki ne na tsoron Allah, musamman a cikin zamani irin yanzu wanda yake hanyoyi da za su sanya mutum ya fada cikin wannan mummunan hanya suna da yawa. Ita kuma zina mummunan hanya ce. Idan mutum ya shige ta, Allah ne kadai ya san inda zai wato inda zai tike. Tunda Allah ta'ala ya ce innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Ita zina alfashiya ce, kuma tur da ita a hanya. Saboda haka duk abin da zai taimaka ma yaro, duk abin da zai taimaka ma mutum kan kada ya fada cikin wannan hanya, yana daga cikin taimakawa a cikin tsoron Allah. Kuma Allah ya ce mu taimaka ma junanmu wajen tsoron Allah. Wannan ya hada hatta wato iyaye su taimaka ma ƴaƴansu, ƴan uwa su taimaka ma ƴan uwansu, mazaje su taimaka ma matansu, mata su taimaka ma mazansu, musulmi su taimaka ma junansu wajen aikin nagarta da aikin tsoron Allah. Saboda haka wannan lallai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa man istata'a minkum al-ba'a, wanda yake da iko daga cikin ku ne ya rike iyali, falyatazawwaj, ya aure. To wannan yana da iko, yana da iko wanda baya samun albashi kamar nasa ma zai iya rike mace, balanta wanda yake samun albashi kamar nasa. Saboda haka ai gatansa shine a masa, kuma wai aure zai hana ai master din, wataƙila ma master din ma shine zai yi armashi a lokacin, zai samu result din yanda ya kamata, sai ya samu ya digirgire yanda ya kamata. Saboda haka abin nan wannan lallai yana daga cikin abinda bai kamata a bari shedan ya zamar da mutane hanya ba, sai dai kuma koyaushe iyaye suna hangen abinda da yaro baya hanga. Idan wani abu ne wanda yake cike hange, to sai su tsaya su zauna tare da shi, su nuna masa, su fahimtar da shi, amma su ba kuma su fahimci abinda yake ciki. Duk abinda suke hange na maslaha, ka'idar shari'a shine dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, kawar da barna shi ake kaddamarwa akan kawo gyara. Duk wani amfani da suke hangowa koma bayan kawar da barnar zina ne. Wannan yaro yana cikin halin da yake yana da abubuwa guda biyu da yake aunawa. Shin me zai kaddamar? Abinda zai kawar masa da fadawa cikin halakar zina, ko kuwa abinda zai kawo masa amfani na duniya, koma da na lahira ne? To ka'idar shari'a shine abinda zai kawar da barna shi ake kaddamarwa kafin a kawo gyara. Saboda haka ya kamata wato mu fahimta ba ma kawai waɗanda wannan abin ya shafa ba, dukkan sauran iyaye da dukkan sauran ƴan uwa da waliyai na yara da suke karkashin su fahimci wannan ka'ida ta shari'a, dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Duk wata maslaha da kake hango ma danka ba kamar ka kawar masa da mafsadar wato ya je ya fada a cikin halin saban Allah ba. Allah madaukakin sarki ya karfafa mu akan bin Allah jalla wa ala. Wannan yace muna yi wa ƴan uwa mun zagowar wannan wata mai alfarma, bayan haka muna roƙon addu'ar ƴan uwa kan wasu munanan makota da aka jarabce mu da su, kuma mun yi iyakar yin mu akan su ilmantu da illar musguna wa makoci, amma sun ki sai dai abin da ya karu. Dan haka muke neman addu'a a wannan majalisi mai albarka domin sarki jalla wa ala ya kawo mana agaji a kansu. Fatan Allah ya sanya mu cikin jannatu cikin wato yantattun bayinsa a wannan wata, amin. To Allah madaukakin sarki ya yayi maka wannan ibtila'i, dan hakika wanda Allah ya jarabce shi da makwabci mummuna, Allah ya jarabce shi da mummunan jarabawa, kai dai kada ka takaita wajen yin ihsani a gare su. Saboda muzantawar mai muzantawa ba hujja bane na ce ka muzanta. Idan shi ya muzanta kada ka ce za ka mayar da muzantawa da kwatankwaciyarsa. Ka yafe kai kai abin da yake na kyautatawa kamar yadda Allah madaukakin sarki ya umarce mu da kyautata mu makwabta. Allah madaukakin sarki ya baddala maka da hali wanda yake na kirki, su kuma Allah ya ganar da su kansu kyautata. Akwai kuma daga cikin ƴan uwanmu wanda shi ma ya nemi addu'a kan Allah madaukakin sarki ya shiryar da iyayensa gabaki ɗaya ko ɗaya dai daga cikin su aƙalla ya zuwa ga musulunci, don wannan ya karfafa shi ya sanya masa wato sanyin zuciya akan addinin da yake yi da alkhairin da ya samu, wannan ya zamanto taimako a gare shi da karfafawa a gare shi. Muna roƙon Allah madaukakin sarki albarkacin saboda rahamar da yake saukarwa a cikin wannan wata, su ma ya sa musu rabo na wannan rahama, ya jefa hasken musulunci a cikin zukatansu, su shiryu zuwa ga addinin musulunci baki ɗayansu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون.
الله تعالى يتي ولو ترى إذ وقفوا على النار. Wannan khitabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne, kuma ga dukkan wani wanda ya ji wannan shi ma khitabin ya zamanto gare shi ne. Allah ta'ala a ayar da ta wuce ya bayyana abinda kafirai suke yi na koran mutane daga annabi sallallahu alaihi wasallam don kada su ji bayanin alkur'ani, don kada su ji bayanin gaskiya da yake fitowa daga bakinsa, da kuma yadda suke nisanta kawukansu su akan kansu don kada su ji alkur'ani da kuma saƙon annabi sallallahu alaihi wasallam. To sai Allah ta'ala yake faɗan yake suranta halinsu, yaya halinsu zai kasance ranar alkiyama, yaya halinsu zai kasance ranar alkiyama. Allah yace walau tara id wuqifu ala nar, da zaka gani ya rasulullah, da zaka ga waɗannan kafiran id wuqifu ala nar, yayin da ake tsayar da su akan wutar jahannama. Faqalu, sai su ce wato har ma ayi faqalu, sai su ce, sai suka ce, ba wai sai a lokaci ne za su faɗa ba, har sun riga sun faɗa, an kawo wato abin da yake an kawo shi da tigar da ya wuce, dan saboda labari ne daga wajen wanda yake ya san tabbas wannan ya riga zai afku, tamkar ma ya riga ya afku din ne. Faqalu, suka ce, ya laitana, ya kaicen mu nuraddu, ya laitana nuraddu, ina ma a ce muna burin ina ma a ce nuraddu, a mayar da mu duniya, wala nukadiba bi ayati rabbina, kada mu karyata da ayoyin ubangijinmu, wa nakuna minal mu'minin, kuma mu kasance daga cikin mu'minai. Bal Allah yace ba haka bane, ba kuma za a mayar da su ba. Badalahum ma kanu yukhfuna min qabl, abinda suka kasance suna koyewa tun a can da a rayuwar duniyar shine ya bayyana a gare su. Walau ruddu la'adu limanuhu an, da za a mayar da su duniyar, la'adu limanuhu an, da sun koma ya zuwa ga abinda aka hane su gabarin sa. Wa innahum lakadibun, kuma lallai su wallahi makaryata ne. Wato wannan shine yana suranta mana halin kafirai waɗanda suke koran mutane daga bin addini, da suke hana mutane zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah yake cewa manzon Allah ka suranta ya rasulullah, ya ka suranta yaya halin su zai kasance da zaka gansu. Ba a faɗi bayanin me zaka gani ba, dan ka tsaya kai tunanin dukkan tunanin da zaka yi na halin wanda yake da wannan sifa. Mutum ne wanda aka zo aka tsayar da shi akan wutar jahannam da fada'arta da tsananinta, kuma wanda suka tsayar da shi ba waɗansu bane illa mala'iku, domin a tsayar da su da aka yi ai mala'iku ne, kamar yadda Allah ta'ala yake cewa waqifuhum innahum mas'ulun, ku tsayar da su, za a yi musu hisabi. Kuma dama mala'iku sune sune suke raka yan aljanna, kuma su kore yan wuta. Yawma nahshuru almuttaqina ila arrahman wabda, yayin da muke tattara wato a masu tsoron Allah, muke lokacin da zamu tayar da su mu kai su zuwa ga wajen arrahman Allah kenan. Wabda a matsayin wato alwabdu shine wato baki waɗanda suke sun zo da kasaita, an raka su da kasaita. Wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda, mu koro kuma mujrimai kafirai kenan ya zuwa ga jahannama, a gangare a gangaro da su cikin wutar jahannama. To nan an ce wuqifu ala, wato an koro su sun an tsayar da su a wajen ala din nan a saman jahannama ne ko ku a gefanta ne. To wadan suka ce alwuqufu ala yana nufin wato an tsayar da su akan sirat ne, suna kan sirat ne, za a ketare da su wutar jahannama, a lokacin ne za a tsayar da su, sannan ai musu wannan tambayar, a tsayar da su, a nuna a shiga wutar jahannam, sannan a tsaya su yi wannan mummunan nadama tun ma kafin su shige ta, domin a lokacin ne yafi komai ciwo, yayin da za su ga kan cewa ga yanda ƙarshen su zai kasance. Waɗansu kuma suka ce a'a, wato kamar yanda idan ka zo ma'anar al-wuqufu ala al-qusur ake nufi, al-iqsar, wato za a tsayar da su ba za su je ko ina ba illa nan wajen a bakin wutar jahannama. Kamar yanda ake ma 'yan kurkuku, yayin da za a zo da su a tsayar da su kofar kurkuku, ba wanda ya sai ya gudu, sun san cewa nan za su shiga. Ka san yanda ake ma dan fursuna bayan an riga an zartar masa da hukunci daga kotu, an sa shi a cikin black marina, aka kawo shi, za a shigar da shi cikin kurkuku, yana dubawa ya ga cewa yanzu fa babu sauran yanci. In ya shiga cikin nan wajen sai ya gama waɗannan kwanakin ko watannin ko shekarun, wannan baƙin cikin da yake samu to ballantana kuma na wutar jahannama ne. Yayin da za a tsayar da waɗannan kafirai, to a lokacin nan to shine Allah yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka suranta wannan, ina ma da zaka gansu a wannan hali, da zaka gansu, da zaka ga wato da zaka ga wato manzari abun mamaki mai ban tsoro mai tayar da hankali, saboda tsoratar da su, saboda halin da za su shiga na wato tsoro da kuma da na sani. To shi ne da na sanin nasu zai fito a baki ce ya laitana, suna tamanni, suna buri. Al-tamanni shine kai burin abinda ba zai yiwu ba, kamar ka ce kai tsoho ne, ka ce ina ma na koma saurayi, ka san ba zai yiwu ba. To saboda haka al-tamanni din nan da suke cewa ina ma a mayar da mu duniya, sun san ba zai yiwu ba, babu komawa. Amma za su yi wannan tamanni, ya laitana nuraddu, ina ma za a mayar da mu, wala nukadhiba bi ayati rabbina, wannan shine qira'ar Hafsu an Asim, wala nukadhiba wa nakuna bin nasbi, akan jawabin tamanni din, wato ina ma a mayar da mu, wanda mayarwar ya zamanto shine dalilin da ba za mu karyata ba, kuma mu kasance tare da mu'minai. A qira'ar jumhur kuwa sauran qurra'u gabaki daya suka karanta ta bil rafi, ya laitana nuraddu wala nukadhibu bi ayati rabbina wa nakunu minal mu'minin, wato duk burin abubuwan guda uku suke, suna burin a mayar da su duniya, suna burin ba za su take kafirci ba, suna burin su kasance tare da mu'minai. ya bayyana a gare su halin muminai, ya bayyana a gare su sharrin da ke cikin kafirci. Ma'ana da kuma wannan zai iya ɗauka shi ne suna burin a mayar da su, kuma suna alkawari cewa idan an mayar da su ba za su yi kafirci ba, na ƙaryata ayoyin Allah, kuma za su kasance tare da muminai. Saboda haka suna burin komawa, amma ba sa rashin kafircin ba burinsu suke ba. Tunda zai iya yiwuwa ya zamanto kan cewar idan tamanni kawai babu gaskiya a ciki, bayan ku a lokacin da iyakar gaskiyarsu suke faɗa, suna alkawari ga Allah cewa idan sun koma ba za su ƙaryata ayoyin Allah ba, kuma za su kasance tare da muminai waɗanda da suke ganin kan cewa inna ha'ula'i la dhallun, waɗannan batattu ne. To yanzu suna alkawarin cewa idan har Allah ya mayar da su za su kasance a cikin muminai. To shine sai Allah ta'ala ya ce bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl, ba wani abu bane abin da ya bayyana a gare su shine wato abin da da suka kasance sun boye. Me suka kasance suna boyewa? Sun kasance suna boye wannan imanin da yake bayyana. Idan an karanta musu alqur'ani sai ce wannan fa abin fa gaskiya ne, amma sun ki su fada saboda taurin kai da yi ma Allah fito na fito da rashin ganin girman Allah da kuma rudin mutane da kuma izzar duniya. Saboda yayin da mutum ya gaina da izza, koda ya san gaskiya ce a cikin zuciyarsa, sai ya take ta. Kamar yadda Allah ta'ala yake faɗa nan game da alu fir'aun, wajahadu biha wastaqanatha anfusuhum zulman wa uluwa, sun yi musun ayoyin Allah, sun kangare mu ayoyin mu, wastaqanatha anfusuhum, kuma gashi zukatansu sun yi yaqini da cewa gaskiya ne, zulman saboda zalunci, wa uluwa da girman kai kenan. Kaga gaskiya ka take, kai ba isa ba, saboda Allah ya baka abun hannunka, Allah ya baka duniya ta mulki, ko kuma Allah ya baka duniya ta kuɗi, ko Allah ya baka izza da sarauta da ɗaukaka. Saboda haka ka rinka ganin ba wanda ya isa, har ayoyin Allah ma ba su isa ba. To irin wannan imanin da ke shigowa wanda yake sun san gaskiya ne, wanda suke ɓoye wa mutane ba sa bayyanawa, yanzu ya bayyana a gare su, ba za su iya ɓoye shi ba. Da kuma irin mummunan aikin da suke aikatawa, yanzu suka ga sakamakonsa, shi ne ya bayyana a gare su. To sannan Allah ya yi inkarin wannan tamanni ɗin nasu, wannan burin da suke yi kan cewa su maƙaryata ne, ba za su cika wannan burin ba. Walau ruddu la'adu liman nuhu anhu, da za a mayar da su duniyar, la'adu liman nuhu anhu, da wallahi dawowa za ta yi zuwa ga abin da aka hana su. Wa innahum lakadibun, kuma haƙiƙa lallai su maƙaryata ne. Kuma a cikin wannan jumlar wa innahum lakadibun akwai ta'alili illa na kan abin da ya sa idan sun koma duniyar bayan sun ga wutar jahannama ɗin, duk da haka za su sake dawowa ya zuwa ga kafirci. Dalili saboda su maƙaryata ne. Kun ga wannan yake nuna mana illar ƙarya. Me yake ƙaryar tasu? Alƙawari suka yi ma Allah, amma suka warware wannan alƙawarin. Saboda me? Saboda maƙaryaci shi ne wanda yake alƙawari a zuciyarsa ya san ba zai cika ba. Sai ai ba komai, ka zo ka same ni, zan biya ka kuɗinka. Kuma ya san cewa ba za ka same shi din ba, ya gaya maka a lokacin da daga ka zo sai ka ji an ce ai ya bar garin. Yana yayin da yake alƙawarin yana da niyyar cewa ba zai cika ba. Wannan shine maƙaryaci, kuma wannan shine sharrin ƙarya, wannan shine illar ƙarya. Ƙarya ita ce za ta sanya mutum ya zamanto a cikin irin wannan hali, ya zamanto kan cewa koda yayi niyyar tuba, Allah ba zai masa muwafaka ta tuba ba. Yayin da mutum yake sako amma yana daga cikin masu gaskiya, yana nisantar ƙarya, yana cewa zai tuba, kuma da gaske yake wajen Allah zai tuba, ba maƙaryaci bane, to Allah zai masa muwafaka da tuba. Amma yayin da ya zamanto kan cewa mutum ya dimanci ƙarya, maƙaryaci ne shi, kuma baya tuba daga ƙaryar, to irin wannan ko da ya saba ma Allah yana cewa zai tuba, Allah ba zai masa muwafaka da tuba ba. Kuma inda halin waɗannan suke, shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gargaɗe mu kan ƙarya, yace wa innal kadhib yahdi ila al fujur, ƙarya tana kaiwa ya zuwa ga fajirci. To a cikin wannan ayar kun ga akwai bayanin irin halin ranar lahira, halin da kafiri za su kasance a ranar lahira, da kuma bayanin wato irin babban lamarin da ke cikin da yake tsuranta mana tsayuwarsu a gaban wutar jahannama kafin ma su shige ta, domin mu ji tsoron irin wannan makoma. Wannan lahira haqqun, haka wannan surar da Allah ta'ala ya kawo mana haka za ta faru. Dan haka ma Allah ya kawo da sigar mazi cewa har sirrin abin ya riga ya afku. saboda tahakkuki da tabbas akan cewa wannan abin zai faru. Sannan kuma daga cikin abinda wannan ayar take nuna mana shine ilimin al-ma'dum a wajen Allah kamar ilimin al-mawjud ne, abinda babu shi a wajen Allah kamar abinda yake akwai shi ne, sanin Allah da shi. Kaga ai babu wannan abinda suke burin ma'dum ne, ba za su dawo duniya ba ko, amma gashi Allah ya sani yace walau rudula adu, da an mai da su duniyar za su koma zuwa ga kafirci duk da ba su zo ba, wato da za a kaddara wannan rashin zuwan nasu din a dawo da su, to Allah ya san abinda za su shine kafirci. Kaga ma'dumi ne, bai faru ba amma Allah ya san shi. Shi yasa wajen sifanta Allah akan cewa Allah ya san ma kana wa ma lam yakun in kana kaifa yakun, Allah ya san abinda ya kasance da abinda bai kasance ba, idan ya kasance ya zai kasance. Saboda haka mu ga girman Allah jalla wa ala, dan haka me zaka koye ma Allah, sanin wannan na Allah jalla wa ala shi zai saka ji tsoron sa, kasancewar ba zaka koye masa komai ba na wanda yake gudana a cikin zuciyarka, abinda ma baka san zaka yi ba Allah madaukakin sarki ya san shi, ya san kuma idan zaka yi shi din ya zai kasance. Sannan daga cikin abinda wannan aya take karantar da mu, wato mummunan illar a sifanta mutum da cewa makaryaci ne, yaya mutum zai zamanto makaryaci, tunda kaga Allah cewa wa innahum lakadibun, aka kawo su da sigan ismul fa'il wanda take nuni ala thubuti wal mudawama, ta take nuni akan wato tabbaci, wato sun sifantu da wannan sifar da ba sa wato har sun zamanto an sifanta su cewa makaryata wanda yake ba sa taba yin gaskiya, domin saboda Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wala yazalu al-abd yakdhib wa yataharra al-kadhib hatta yuktabu inda Allah kadhaba, mutum ba zai yi ƙarya ba ya zamanto kullum yana karda dan yin ƙarya har sai an rubuta shi wajen Allah makaryaci. To yayin da mutum ya zamanto an sifanta shi da wannan sifa, to kaga shine wanda yake koda ba a nan duniya ba ma yace zai tuba, Allah yake masa muwafaka da tuba, da zai je lahira ya ga wutar jahannama a kaddar za a dawo da shi ba zai tuba ba. Kaga wannan shine mubalaga wajen rashin tawfiki ga tuba din. Menene dalilin wannan? Saboda kadhibun ne, innahum lakadhibun, dan haka ƙarya mummuna ce, dan haka mu kiyaye ta. Mutum ka kiyaye ƙarya, ka kiyaye ƙarya, babu kuma abinda zai tsirar da kai, babu abinda gaskiya za ta kawo maka, koda kana ganin cewar wato akibarta ta kurkusa wato ba kyakkyawa bace, wannan rashin sanin ka ne karshen ta shine kyakkyawa, kuma ƙarya da kadan take farawa. Tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa iyyakum wal kadhib, ku kiyaye ƙarya, fa innal kadhib yahdi ila al fujur wa innal fujura yahdi ila al nar, domin ƙarya tana kaiwa zuwa ga fajirci, shi ko fajirci yana kaiwa zuwa ga wutar jahannam, yace yake shirewa zuwa ga wutar jahannam. Wala yazalu al-abd yakdhib wa yataharra al-kadhib, bawa ba zai gushe ba yana ƙarya kuma yana karda dan ƙarya, wato kaga ya fara da kadan kenan ko, yana ƙaruwa hatta yuktaba inda Allah kadzaba, har a rubuta shi a wajen Allah makaryaci. Saboda haka kada mu zamanto cikin waɗanda za a yi mana wannan shaida, kuma da yaya yake yi da farawa kadan kadan, Allah ya shirye mu.
قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون.
الله يقول وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، كما سنشي رأيوا رب تكسنشي وترأيوا بفاتي رأيوا متدنيا، وما نحن بمبعوثين كما موبا وأن دعك تايد سوبني رانا الكيامة، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم تو داذاك جنسو يعني دعك تايد سوء أقبان أبنججنسو، قال أليس هذا بالحق سيجي موسو أليس هذا بالحق شن ونن سيدكو أقبان الله دا أكيد كما أبندكو كي غنين تاشن القيامة با قتكيا بني قالوا بلا سيجي قتكياني وربنا من رنس إذا كيا أبنجي جمو قال في الله يجي فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون تو كنت أنا عذابا سبو دا كافر جنو كسنشي كناي wannan fadan abinda suke wannan atsafi ne akan abinda suke fada na karanta alqur'ani wanda Allah ta'ala ya ambata mana cewa wa minhum man yastami'u ilayka hatta idha kharaju wa minhum man yastami'u ilayka waj'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi adhanihim waqra wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha hatta idha ja'uka yujadilunaka yaqulu alladhina kafaru in hadha illa asatirul awwalin wannan karanta alqur'ani da suke cewa in hadha illa asatirul awwalin shine Allah kuma ya tsakatu wani sifa ta su da suke yi shine na wato karanta ranar alkiyama can sun karanta alqur'ani nan kuma suna karanta ranar alkiyama domin mutum kafiri fadishin sa ba zai tabbata ba ya kafirci yanda yake so sai ya karanta ranar alkiyama bal yuridu al insanu liyajura amama mutum so yake ya karanta abin da yake gaban sa shine ranar alkiyama domin ya miƙe kafa ya kafirci yanda yake so Allah ya ce sun ce in hiya illa hayatun ad-dunya rayuwar ba wata rayuwa bace sai rayuwar mu ta duniya a wata an su ayoyin Allah ta'ala ya karanta cewa namu suna cewa namutu wa nahya muna rayuwa mu mutu wato babu wani abu sai wannan rayuwa ta duniya bayan mutuwa waye je ya gano abin da yake bayan mutuwa haka zaka ji suna cewa waye gano abin da ake yi a cikin mutuwar wa ma nahnu bimabu'uthin kuma mu bayan wato sun ce rayuwar ta duniya ce kawai suka ƙara ƙarfafa wannan da cewa ba za a tashe mu domin wata rayuwa ba wato ma'ana babu wata rayuwa ta daban in ban da rayuwar duniya kuma ba za a tashe mu ba domin wannan rayuwar ta daban saboda haka sun yi nafayin samuwar rayuwar idan ma har akwai ta to sai dai waɗansu mutane can su je su yi amma mu ba za a tashe mu a kai mu zuwa ga can ba saboda haka sun yi nafayin sun yi inkarin ikon Allah kan alal ba'ati akan cewa shine zai tayar da mutane ranar alkiyama kuma wannan kore rayuwar duniya wannan shine aqidar kafirai shine aqidar kafirai kore rayuwar lahira shine aqidar kafirai a dukkan nau'in shi waɗansu suna cewa rayuwa a nan duniya take idan mutum ya mutu to ransa idan ya tashi idan mutumin kirki ne sai ya dawo a sifar watakila ko wani sai ya dawo a sifar ko zaki wanda sai dai ya kashe ba a kashe shi ba amma idan ko ba mutumin kirki bane sai dawo a sufar wato barewa wanda zaki zai kama ta ya cinye ta ko ya dawo a sufar jaki wanda za ta dora masa kaya ya tashan wahala wato ruhi ne yake canzawa daga ruhin mutum idan ya mutu sai ya koma kiyashi ko jaki ko zaki ko doki ko makamancin wannan duk wannan yana daga cikin inkar ne yana daga cikin inkari da ranar alkiyama da cewa dai wato rayuwa a nan duniya take yanda ku duniyar nan take kai ka san mai karewa ce tunda duk abincinta kana ganin yanda yake karewa mai karewa ce ba abin da yake dawwamai a cikin duniya to amma wannan duk yana daga cikin abin da yake kafirai suka riga wato suka bi shaidanu suka bi san ransu akan inkarinsa kuma suke karanta manzanni suke karanta sakon Allah ta'ala da manzanni suka zo da shi to Allah ta'ala sai ya bai ce zai inkarin wannan da wata hujja ta hankali ba Allah madaukakin sarki sai ya inkari da gaskiya da karfin gaskiya da wa'azi dan ba komai ne wato mu rinka kula da uslubin alqur'ani nan Allah madaukakin sarki bai zo ya kawo hujjoji da zai nuna kan cewa duniya za ta kare ba kuma za a tayar da su sai Allah madaukakin sarki kawai ya kawo da wa'azi da abin da zai kwankwashi zuciya saboda alqur'ani ba hankali kawai yake muhatsaba ba alqur'ani yana muhatsabar fitra asalin halittar mutum wanda asa daga cikin abin da asalin halittar mutum take shine kan cewar shi bawa ne yana jin tsoron ubangijinsa ya san cewa akwai wani wanda yake da karfi sama da shi kuma babu abin da zai sanya shi zuciyarsa ta ji dadi sai dai ya ji kan cewa shi karbabbe ne abin yarda ne wajen wannan ubangijin nasa sanin Allah fitra ne darura ne to dan haka Allah madaukakin sarki sai ya kawo ya yi muhatsaban fitran nan yace walau tara idu qifu ala rabbihim da zaka gansu yayin da ake tsayar da su a gaban ubangijinsu wannan ubangijin da kuke jin sa a cikin damirin ku kuke jin kan cewar wato ba ku zamanto hakikanin wato mutane ba hakikanin halittar ku ta tabbata sai kun zamanto masu bauta a gare shi to da zaka suranta yayin da waɗannan da suke inkari za a tsayar da su a gaban Ubangiji su kuma bai ce walau tarayu dukufu ala Allahi ba bai ce yayin da za ga raha ga yanda ake tsayar da su a gaban Allah ba sai ce ake tsayar da su a gaban Ubangijin su dan a suranta halin bawa yayin da yayi laifi aka zo aka tsayar da shi a gaban sayyidinsa yaya zai kasance su ma wannan kamar waccan aya dukufu ala nar da ake tsayar da su a gaban wutar jahannama wa yake tsayar da su mala'iku da umarnin Allah kuma ba koro su ake yi har a zo da su wajen inda za su tsaya inda Allah zai ce a tsayar da su yanda Allah ta'ala zai tsaya ya yi musu magana ba tare da tafinta ba kamar yadda manzon Allah ta'ala sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wanda daga cikin ku face yayi magana da Allah babu wani tarjuman ba mai fassara tsakanin su to Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya da zaka ga halin su yayin da ake tsayar da su a gaban Ubangijin su to da kaga hali wanda yake mai tsananin gaske kala sai ubangijin su yace musu nan ma sai aka kawo sigar mabi cewa har Allah ya faɗa musu ba wai zai faɗa bane saboda ganin kan cewar tamkar ya riga ya afku tunda wato kiyamar kamar yanda Allah ta'ala yake dauko mana kamar film ne kuna ganin yanda ake yin film da aiko za a zo a nuna maka ga abubuwan da ake yi to tamkar haka za a dauko ake daukowa Allah yake nuna mana a cikin alqur'ani ga duk wanda yake da imani yana suranta ga abin yana afkuwa a zahiri wato har ya afku din ma yanzu Allah ne yake ba mu labari Allah sai yace Allah yace alaita hadha bil haqq shin wannan ba gaskiya bane wannan shine haqqul yaqin dan da ana gaya mana labari ne ana gaya mana muna ganin sa da wato yaqinin ilimi na zuci to yayin da kuma muka ganishi muayyanatan to shine ainul yaqin da yayin da muka zamanto kan cewa mu ne a cikin sa ba gani muke wani ya faruwa ga wadansu ba mu ne a cikin sa to wannan shine haqqul yaqin kasan ba abinda zaka yi inkari a lokacin nan ba za ka yi inkarin sa ba alaysa hadha bil haqq qalu bala tace haka ne ya ubangijin mu gaskiya ne wannan shine gaskiya wa rabbina kuma sun tsaye da Allah to Allah ta'ala sai yace fadhuqul azaba bima kuntum takfurun kudan dana azaba saboda abinda ku kusance kuna kafirta kuna yi na kafirci wato cewa kenan azaba ce ta wanda yake kafirci ita ce wanda yake azaba wanda yake bata yankewa azabar wanda yake yayi zalunci da sako inda da asalin imani tana zuwa karshe amma ita ma ba azaba ce mai sauki ba azaba ce mai sauki ba domin ƴan wuta waɗanda yake za wanda suka azabtu a cikin wuta amma suna da asalin imani amma Allah madaukakin sarki amma sun yi ma Allah laifi da Allah zai musu azaba da wannan laifin za su fito daga cikin wuta bayan sun zamanto kamar gawayi ba da an kano su mama sun kone kurmi sun zamanto kamar gawayi sannan a jefa su a cikin wani kogi wanda ake ce masa nahrul haya kogin rayuwa sai su tsuro a cikin jahannama kamar yanda wato tsuro yake tsurowa yayin da ruwa yake kora shi kaga yanda yake a cikin kogi za ka ga wani waje za ka ga ciyayi suna fitowa to haka za su rinka tsurowa a cikin aljanna bayan an sa su a cikin wannan kudu amma waɗanda ku azaba su saboda kafirci ce ita azaba ce wadda ke ta dindindin wadda ba ta karewa Allah madaukakin sarki ya kiyashe mu da ita
wajin fatuwan ladina kazzabu bil qaa'ina hatta idza ja'atuhum sa'atu baghtatan qalu ya asratana قالوا يا أسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون
الله يتي قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حقيقة وأن سورة أريتا دحدوا دا الله سنتا بسنة أسارة حتى اذا جاءتهم الساعه حتى عند ساعه القيامه تزو مسو واتو عند اذا ساعه القيامه تزو مسو بغتتن واتو برابي بعد عند واتو لوكشن ده باسا تماني البغته شيني ابن ده يزو مكا بلا ترقب بكا تمانن زوانسا ولا اعلام باب سنروا ولا على ابنن ولا علامه باب وتا علامه ود ذات نونا مكا ابن زيزو تو هكا ساعه القيامه تيكي زوا saboda haka wai waɗansu suka ji suna cewa abin nan kaji suna cewa wani ya je ya gano an yi lissafi duniya sauran mata shekara kaza da shekara kaza duk makareta ne sa'ar kiyama la ta'tikum illa baghta haka Allah ya ce ba za ta zo muku ba sai baghta al baghta shine abin da ya zo maka bila tarakkub baka kiwon sa kana cewa to sauran kwana daya sauran kwana biyu wannan shine al mutaraqqib kenan ka san abin zai zo wala i'lam babu sanarwa a ce muku to ku shirya sa'ar kiyama za ta zo wala zuhuri alama babu wata alama babu wata alama saboda ka alamomin sa'ar alkiyama na cewa ta kusan zuwa ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ashratus sa'a amma ba wani abu ne wanda yake nuna kan cewa gobe za ta zo ko jibi za ta zo ba la ta'tikum illa baghta to Allah ta'ala yake hatta idza ja'atuhum sa'atu baghta idan sai sa'ar alkiyama ta zo musu barabe qalu ya hasratana sai su ce ya tsananin nadaman mu alhasra shine annadamu shadid wato ya nadama mu mai tsanani alama farratuna fiha akan wato tafridi da muka yi sake da muka yi fiha a cikin sha'anin sa'ar alkiyama wato ni mata tanadi wahum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim alhali aw wannan halin da suke kira ma kansu wannan nadamar suna dauke da nauye-nauyen su akan bayayyakin su alawzar wato shine alasqal nauyi ishara ne ga wato laifuffuka domin laifuffuka din nan za a mai da su ajram jurmi ne nauyi ne wanda yake mutum zai saba a jikin sa ya dora wato suna dauke da wannan nauyin a lokacin da za su rinka yi makan su nadama cewa yaya akai muka yi makan mu tafridi muka yi sake akan yin tanadi ga wannan sa'a ta alkiyama ala sa'a ma yazirun Allah yace tur da abin da suke dauka wana wannan nauyin na laifuffukan da suke dauka tunda kuwa ko shi wanda yake da wannan duk da yake aikin sa ne amma yana neman ya barrantu daga gare shi saboda abu ne wanda yake duk da hannun mutum ne yayi amma yaji abin da ya kai shi ya zuwa gare shi ya waila ya hasratana alama farratna fiha wadansu sun fassara damirin na fiha dinnan akan rayuwar duniya wato mun suna kira mu kansu nadama akan tafridin da suke a rayuwar duniya domin a rayuwar duniya ake tanadi domin samun kyakkyawan tsira a cikin ranar alkiyama to idan mutum ya saki ya zamanto yayi tafridi har rayuwar ta kare shikenan rayuwa ita ce jarinka rayuwarka ita ce jarinka da ita ce zaka nemi kyakkyawan makoma saboda kai inda mutum yayi saki har ta zo ta wuce yayin da mutum yayi saki har ta zo ta wuce to shine nadama mai nadama wanda babu kamar ta ka ambaka tuna yayin da mutum ya zamanto kan cewar an sashi a cikin kabari an sashi a cikin kabari ga cututtuka da yema mutane ga hakokin Allah da ya tozarta yayi tunanin cewa ina ma a ce an dan kara masa koda ɗan sakan ne ya samu duk ya fita ya kubuta daga wannan tunda mutuwa ta zo masa baktasan bi tsammanin za ta zo ba da sanadi ta zo masa ba yana cewa zai yi kwatsam sai ta zo wata nadama ce ta kai wannan nadama ka suranta abinda za ka gani ka duba akwai komawa baya babu zancen komawa baya to ballantana kuma ta wanda za ta zamanto a ranar alkiyama yayin da mutum za yayin da ake hura kaho wanda ya zamanto kan cewa kullu kowa a cikin wannan sha'anin yake nan an ambaci liqa'ullah saduwa da Allah Allah ya ce waɗanda suka ƙaryata da haduwa da Allah sun yi asara asarar da ake nufi ita ce asarar lahira domin ta yiwu a duniya su rinka ganin ba su yi asara ba sun ƙaryata Allah sun ƙaryata haduwa da Allah amma kuma Allah madaukakin sarki ya musu istidraji ya ba su mulki ya ba su duniya ya ba su mutu'a jin dadin duniya saboda haka asarar da ake nufi asarar lahira ce kuma shi yasa ana batun asara ita ce ainihin asara wanda take a wajen Allah dukkan jin dadin da mutum zai yi in za a auna shi da asarar lahira bai kai komai ba shi yasa Allah ta'ala yace hakika sun yi asara wato bi ghadin nazar ba tare da la'akarin halin da suka tace a nan duniya ba kuma aka ambaci haduwa da Allah abin da ake nufi da haduwa da Allah shine ranar alkiyama shine haduwa da Allah ranar alkiyama saboda kowa za a tsaye da shi a gaban Allah jalla wa ala ambaton haduwa da Allah ya zo a cikin alkur'ani wurare daban-daban sawa'un wajen mu'minai da kuma wajen kafirai su mu'minai ana cewa faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal amalan salihan wanda duk yake kaunar haduwa da ubangijinsa to yake kyakkyawan aiki kada kuma yayi shirka da ubangijinsa kuma Allah yace innal ladina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati ad-dunya wa tuma'annu biha wal ladina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'awahumun nar wadanda ba sa kaunar haduwar mu haduwa da mu suka yadda da rayuwar duniya suka nutsu da ita kuma suke gafaluwa ga barin ayoyin mu wadannan sune ƴan wuta kaga ba sa kaunar haduwa da Allah to shi yasa Allah ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ahabba liqa'a Allah ahabba Allah liqa'ahu, wanda yake son haduwa da Allah to Allah zai so haduwa da shi, wa man kariha liqa'a Allah kariha Allah liqa'ahu, wanda ko baya yake kin haduwa da Allah, Allah shi ma yana kin haduwa da shi. Sai sahabbai suka ce ya Rasulullah ai kowa baya son mutuwa, kulluna nakrahu al-maut, to kuma za a haɗu da Allah ba a mutu ba? To an ce wanda baya son haduwa da Allah, wanda baya wanda yake kin haduwa da Allah, saboda haka wanda yake kin mutuwa ya shiga cikin wannan kenan. Kuma ba za ka so haduwa da Allah ba sai ka so mutuwa? Shi ne sahabbai suka ce wane ne cikin wanda baya son mutuwa, wanda yake son mutuwa ya Rasulullah, dukkanmu muna kin mutuwa. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a wannan ba shine ma'anar ba. Ma'anar yayin da mai albushir ya zo ma mumini ya nemi masa bishara da abin da zai samu idan Allah ya dauki ransa lokacin da ran mutum ya sauka, lokacin da mala'ikun mutuwa suka zo daukan ran mutum, idan mumini ne za su zo masa da bishara cewa ga abin da zaka je ka samu, ga abin da zaka je ka samu, to ahabba liqa Allah, sai so haduwa da Allah, so shi ma Allah ya so haduwa da shi. Shi kuwa kafiri idan suka zo za su nuna masa to ga makoma kafa, ga abin da zaka samu, sai yake haduwa da Allah, yaji baya son mutuwar ta zo, baya son haduwar haduwa da Allah, to shi ma sai Allah yake yake son haduwa da shi. To gashi kuma Allah madaukakin sarki ya nuna mana yaya zamu so haduwa da Allah din. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada. Wanda din yake son yake kaunar haduwar sa da Allah, faly'amal amalan salihan, yake kyawun aiki. Kuma kada ya shirka da Allah da wani a cikin bautar sa, kada ya riya a cikin aikin da yake.
من حياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون.
الله تعالى يقول وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو ترى يو الدنيا باكومي بتي فاشي واسع دلهو wasa da wargi, walad darul akhirah kuma gida wanda yake na lahira, wallahi shine mafi alkhairi lil ladina yattaqun, da masu tsoron Allah. Afala ta'qilun, dan haka ku waɗanda kuke cewa in hiya illa hayatuna dunya da sauran kafirai, afala ta'qilun, dan me ba ku hankalta, ku gane kan cewa wannan rayuwar ba a yi ta dan dawama ba, in da dan dawama ce da ba za ku zamanto kan cewa kun tsaya kawai sai wargi da wasa kuke yi ba. Menene ma'anan al-la'ib? Al-la'ib shine wato abinda yake dukkan abinda yake bashi da wata gaya, bashi da wata manufa, ba wani amfani da zai kawo, ba wata cuta da zai kawar, kamar abinda yaro yake yi, kamar wasan yara. Kaga yaro ba yana yi bane dan a bashi maki, ko dan a ce za a bashi alawa, ko dan a ce ba za a kai shi ba za a yi masa bulala ba, ba don kawai haka kawai yake yin sa. Shi yasa ma aka ce al-la'ib daga lu'ab ne, kamar yanda yaro yake kwararo da yawu, to haka al-la'ib yake, abu ne wanda yake bashi da wani ma'ana ko bashi da wata manufa. Shi ko al-lahu shine abinda mutum zai yi wanda yake wato ba zai sha wahalar da kwakwalwarsa ba akan yin sa, amma yana yin sa domin ransa yana so. Kamar misali, kamar farauta, ba wai dan kana so ka ci abinci daga farauta ba, kana da kuɗin ka, kana da abincin ka, amma ka ga mutum ya bi zomo ko ya bi kurege ya kwana da kwanaki yana bin sa, ba dan cewa in ya kama kuzoman nan ko ya kama kuregen nan zai je ya sayar da shi ya biya wata bukata ba, a'a, kawai dan ya ji daɗi, dan jin daɗin, wannan shine allahu. Saboda haka kaga akwai al-la'ib wanda yake ba lahau ba, shine abin da yara suke yi. Yara suna yin wasa ba wai dan su maganin wata damuwa da ke cikin zuciyarsu ba, a'a, dan kawai su yara ne, haka kuma suke yin wasan. Al-lahau kuma yana zaman a wajen kamar caca, ga wanda yake ba neman kuɗi yake da cacar ba, kaga ba wani amfani yake nema ya kawo ba, kawai dan dai ya ga kan cewa ya cika lokacin, ya cika lokacinsa, saboda baya ganin in yana zaune din zai ji kunci ya dame shi, bari yayi abinda zai wargi da shi, wanda yake ba sai ya bata kwakwalwarsa ba, yayi tunani yayi karfin kokari wajen yin sa haka dalika kamar irin farauta da muka kawo misalin sa to rayuwar duniya kenan babu wani ba wani abu ne a cikin ta illa wannan ma'ana na abinda ake wato jin dadin da ake nema a duniya za ka ga jin dadin da yake komawa zuwa ga ɗayan waɗannan Allah ibu wallahu ce jin dadin da mutane suke nema a cikin rayuwar duniya amma sauran jin dadi na kamar abinda za a ci da abinda za a sha da sauran su wannan kamar larurar rayuwar duniya din ce larurar domin wanda yake ci mai dadi da wanda yake cin wanda kawai zai miƙar da jikin sa dukkanin su dai wannan bukatar ce bukatar abinda zaka ci din rayuwar taka ta miƙe amma wato mutu'a da ake nema a duniya duk yana komawa yanzu ga wannan shan giya ne da sha'awar mata dukkanin su yana komawa yanzu ga wannan to ita rayuwar duniyar da suke cewa bata zama ita rayuwa gabaki ɗaya ba wata aba bace illa rayuwar duniyar to wannan ne fa a cikin ta ita rayuwa ta duniya to ta yaya za a yi kuwa Allah madaukakin sarki wanda yake shine wanda ya daukaka ya tsarkaka gabarun wargi da wasa a ce yayi rayuwa domin wannan sai ka san kan cewa wannan kuskure ne rayuwar duniya din nan ga kafire ne take Allah ibu wallahu amma ga mu'mine ba haka take ba domin nan wajen wato noma rayuwar lahira ce shi yasa mu'mini ya zamanto kancewa ba zai zamanto mu'mini sadiqul imani ba sai ya zamanto mai bujirewa mai kawar da kai gabarin wargi da wasa walladina hum anil lagwi mu'ridun wa ibadur rahmani alladina yamshuna alal ardi hauna wa idha khatabahum jahiluna qalu salama daga cikin sifar su wa idha marru bil lagwi marru kirama idan suka wuce lagu shine wato wargi abinda yake bashi da wani amfani maru kirama sai su wuce suna masu daraja kansu kanta ba hanyar su bane domin waɗanda suka mai da rayuwar duniya in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya su ne suke ganin wannan kun ga wanda yake nuna kan cewar yanzu yanda muka yi musharaka tare da arna tare da kafirai wajen wasanni wajen kallakallan bal da wajen kallakallan filafilai ya nuna kan cewa mun zama tutankar su kenan mun zama tutankar su mun mai da rayu su kuma ba su ne suke cewa in hiya illa hayatuna dunya to mu ma haka muke cewa kenan in hiya illa hayatuna dunya amma wanda yake lahira da gaban sa yaushe yake da lokaci da zai zo ya mai da rayuwa a haka shi yasa sai Allah ya ce wala darul akhiratu khairun lil ladina yattaqun kuma gidan lahira wallahi shine mafi alkhairi ga masu alladina yattaqun masu tsoron Allah nan an kawo sifar takwa domin ai nafayin cewar waɗanda suka mai da rayuwar duniya ita ce komai su ba masu takwa bane kuma kun san sifar masu takwa hatta a lokacin jahiliya abu ne wanda yake masu jahiliya take alfahari da wannan sifa suke gani wata sifa ce ta wato mutanen kirki masu takawa wanda yake yana mai tsantseni a rayuwa wanda ko komai zai je yayi an san wato ba mutumin kirki bane amma wanda yake zaka ga yana tsare kansa daga cin haƙƙin mutane yana tsare kansa daga alfasha yana tsare kansa daga abun rashin mutunci hatta a lokacin jahiliya ana ganin sa ne daraja hatta a lokacin jahiliya kuma ko yanzu ne zaka ga kan cewa mutumin da aka san kan cewa shi alfajiri ne shi baya tsantseni daga haƙƙin gabarin haƙƙin mutane da kuma wanda aka san kan cewa mai tsantseni ne mai kaffa kaffa ne domin shine ma'anar takawa kaffa mai kaffa kaffa ne sai ga ana cewa wannan shine mutum in za ka yi mu'amala kai mu'amala da wani saboda an san kan cewar ba zai ci haƙƙin mutane ba to sai Allah ta'ala ya ce to gidan lahira ga wa'annan ne masu tsoron Allah wanda yake a cikin wannan akwai nafayin kan cewa akwai tabbatar da kan cewa babu rabo a lahira ga wanda suka mai da rayuwar duniya ita ce kadai rayuwa afala taqilun sannan Allah ta'ala yayi wa'azi ce afala taqilun dan me ba ku hankalta kun ga alqur'ani yanda yake kira kan mu ringa amfani da hankali mu ringa amfani da hankali yaya zaka sanya daya abinda yake rayuwar duniya wanda yake ta wargi da wasa ka sanya ta da rayuwar take ta dindindin ita ce falahira nuna kan cewa rayuwar duniya din nan ba komai bace shine kan cewa zaka kare saboda haka idan ni'ima ce idan ni'imar nan ta kare bata zama to ni'ima ba tunda za ta kare komai yawanta to saboda haka taya za ka kamanta ta da lahira to kaga wannan duk amfani da hankali ne to kuma alqur'ani sai ya ce mana afala taqilun wato ma'ana dan me ba za mu yi amfani da hankalin mu ba wanda yake nuna kan cewa addinin musulunci addini ne wanda yake ya dace da hukuncin hankali shi yasa kaga ga malaman mu suke rubuta sirfai suke cewa موافقه صريح المنقول مطابقه صحيح المنقول لصريح المعقول dukkan wani abin da yake na wahayi sahihi ko aya ko hadisi ingantacce to zai daidai da abinda hukuncin hankali lafiyayye tabbatar da shi. Ba a samun tufka da warwara tsakanin hukuncin hankali tabbatacce lafiyayye shine sarihul maqul da kuma abinda yake sahihi a cikin nassi na alqur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka a cikin wannan akwai kira kan cewa mu ringa amfani da hankalinmu. Dan haka duk abinda zai gusar da hankali shari'a take yaki da shi. Duk abinda zai gusar da hankali ba sai shari'a ba ta yarda da shi ba. Domin tsara hankali yana daga cikin daruriyat. Yana daga cikin daruriyat. A ce wai yau gashi hankalinka ya gushe baka san la ilaha illallah ba. Domin wanda ya sha abin maye hankalinsa ya gushe me ba zai iya faɗa ba. Ku duba lokacin kafin a hana shan giya, lokacin da waɗansu sahabbai suka sha giya, wani ya tashi zai musu sallah ya karanta kuliya ayyuhal kafirun, ya ce a abudu ma ta'budu, ina bauta ma abinda kuke bauta ma. To gushewar hankali ita ce za ta kai mutum ya zuwa ga irin wannan aika-aika. Shi yasa shari'a ba ta yarda da shi ba, ko da giya, ko da abin maye, ko da abin sholusho, ko daga abin kadagi, dukkan wani abin da zai gusar da hankalinka ya zamanto kan cewa baka san sama ba baka san kasa ba. In ku baka san sama ba baka san kasa ba, baka san ma a ina kake, baka san kai waye ba, to baka san Allah ba a wannan lokaci. Shi yasa wato Urwata bin Zubair at-Tabi'i al-Kabir lokacin da ya samu irin ciwon nan na cin sukari wanda aka ce sai an yanke kafa, sai aka ce to za a sa masa banji wanda zai gusar da hankalinsa, ba kamar wanda ake sawa banji na yanzu ba da ake sawa ya sa mutum bacci. A wannan in za a yi mutum tiyata ana sa masa abinda zai sa shi bacci. Bacci ne wanda yake hatta za a sanya hatta wato dukkan jikin naka ma ba zai rinka aiki ba, tunda hatta shakar numfashi sai injini zai rinka yi maka. Su wancan banjin da ake sawa wanda zai gusar da hankalinka ne, ya zamanto kan cewa baka da excitement, baka ji ha kwakwalwarka ma za ta gushe tunaninka. Sai ce a sanya masa abinda zai sanya shi ba zai san la ilaha illallah ba. Yace shi bai yadda ba, yace ku bari sai na tashi sallah, in na tashi sallah sai ku zo ku yanki. Saboda yayin da yake sallah ya shagaltu da fuskantar Allah jalla wa ala har baya jin wannan kada ku dauka tatsuniya ce. Wannan abu ne wanda yake sahihi. Imanin bai kai ya zo mai wannan ba, amma kada ka ce ba wanda ya sai, don wannan riwaya ta tabbatar an ruwaito shi da isnadi da asanid ingantattu. Ya abu aka yanke masa kafa lokacin da yake yin wannan bai da, amma kaga ash-shahid abinda ya sa na kawo mana wannan kissar shine kan cewar abinda ma bukata ce take kawo shi, kuma wanda bukata ma wanda ke ta larura shine domin in ba a yanke kafar ba ciwon haka zai ci jikin sa har ya halaka shi. Saboda haka larura ce, amma duk da wannan larurar bai yadda a gusar da hankalinsa ba. Saboda me? Saboda kada a ce ya shiga cikin wani hali wanda yake bai san la ilaha illallah ba, bai san Allah ba. A cikin wannan hali kana da rai ka shiga cikin halin da baka san Allah ba, babu musiba da ta kai wannan. Saboda haka mu kiyayi abinda zai gusar mana da hankali. Domin kuna gani abubuwan nan na maye inda suke sawa mutum ya zamanto kan cewar ya yi hasirar duniya wal akhirah, ya yi asarar duniya da lahira. A duniya da tsina ma kansa komai ba, ballantana kuma a lahira. To muna gani yadda alqur'ani yake ta kiran mu mai amfani da hankali. Saboda haka wanda ya nuna kan cewa dukkan abin da zai tsara hankalinmu muhimmi ne. Kuma sha'anin kayan mayan nan fa abin takeici, kwanaki a cikin jarida aka nuna kan cewa babu inda ake kwasar kayan maye a Najeriya irin Kano, ba inda ake cinikin kayan maye irin Kano, ba inda abin ya kai ba kawai ga maza ba, hatta mata da suke zaune a cikin gidaje, mata a cikin gidaje sai shan maganin tari suke yi don sanya ma kansu maye, wai zukodin ma ake sha. Yau a cikin jarida in kun karanta jarida za ku gani a wajen mata kuma. Idan mata, mun san mata suna cikin halin matsi daga mummunan halin da maza suke musu, daga zalincin da maza suke musu, suna za ka same su suna cikin takura da kunci. To takura da kunci babu maganinsa sai a wajen Allah. Ba za ka samu maganinsa a cikin abin da zai gusar da hankalinka ba, ko ya sa maka annashawa, ba za ku samu wannan ba. Kuma irin wannan damuwar abu ne wanda yake yana tare da rayuwa. Shi yasa zaka ga da yawa daga cikin addu'o'in da sahabbai suke nema Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya musu, addu'a da take maganin bakin ciki da damuwa. Saboda ta nuna kan cewa tare da matsayin da suka kai na kusanci ga Allah, wannan bai sa ba sa samun damuwa ba, dan jarabawa ce. Da haka ne zaka samu karbuwa wajen Allah. Wani Allah ya ba shi lafiya, ya ba shi dukiya, amma kuma Allah ya yi nufin sai ya jaraba shi ta hanyar bakin ciki, bacin rai akan matarsa, kullum sa tashin hankali yana cikin bacin rai, ta sa masa hawan jini. Wani kuma bacin rai ne akan ƴaƴansa, wani bacin rai ne akan sha'anin kasuwancinsa. Saboda ka alhammu wal gham, mutum baya tsira da shi. Da yawa daga cikin addu'o'in Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya koya masa sahabbai, addu'o'in maganin hammu wal gham ne. Saboda ka kullum ci wa'innan azkar din, ga suna a cikin hisnul muslim, kuna gani. لا اله الا الله الحليم العظيم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض رب العرش الكريم، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، الله ربي لا اشرك به احدا، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن عمتك حزوا كرشان ونا ادوي ني ديروا دسكزو دغا النبي صلى الله عليه وسلم wannan shine abin da zai maganin damuwa ba abin da zai sanya maka maye ba ya gusan maka da hankali ya zama to baka san Allah ba. Gashi Allah yana cewa afala ta'zun dami ba za ku amfani da hankalinka ba. To idan ba mu da hankalin da yaushe za mu dabbaka wannan wasiya ta Allah jalla wa ala. So da haka mu kiyaye abin da bai gusan mana da hankali.
Adina alamu innahu la yahzunuka allazi yaqulun fa innahum la yukazzimunaka walakinna الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين.
الله تعالى yana yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rarrashi da ban hakuri da ta'ziya akan irin abin da ya fuskanta na wannan mu'amala da kafirai suke da shi. Su zo wajen sa dan su ji alqur'ani amma su tashi su karkade tufa su ce inna illa asatirul awwalin. Su kori mutane su tattashe su daga inda yake musu bayanin alqur'ani saboda suna da sulda a kansu, su kore su dan ma kada a saurare shi. Sai yake gani abinda yake faɗa, yake ganin kan cewar shine abinda zai tsoratar da mutane kan hasi imani, shine tsoratarwa da ranar lahira. Sai babu wani ranar lahira, rayuwar mu ce nan kawai. Saboda haka duk abinda yake na izgili da kaskanta abinda yake babba a wajensa sun riga sun yi. Kuma wannan abin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana damunsa har Allah ta'ala ya ce la'allaka bakhi'un nafsaka Allah ya kunu mu'mini, la'alla zaka je ka halaka kanka har ka wato har ranka ya fita saboda ba zaman to mu'mini ba. La'allaka bakhi'un ala atharihim in lam yu'minu bi hadha alhadith asafa, la'alla zaka kashe kanka dan bakin ciki dan saboda ba su yi imani da wannan hadisin ba, wannan alqur'ani. To shi yasa sai Allah yake bashi hakuri, yake cewa qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun, lalle mun sani innahu la yahzunuka alladhi yaqulun, hakika abinda suke fada yana sa maka bacin rai, yana sa maka huzun damuwa da bakin ciki. Fa innahum la yukadibunaka, to su fa ba kareta ka suke ba. Walakin adh-dhalimina biayati llahi yajhadun, sai dai azzalimai jayayya suke yi musu, suke yi da inkari da ayoyin Allah. Wannan ba abin da ya kai shi wato rarrashi, a nuna masa kan cewa ba gajiya waye ba wajen bayani, ba kasa waye ba wajen bayani, ba kuma yana da mummunan tarihi bane da za a ce shi mara gaskiya ne, da har za a ce yau wai an yazo da sako daga Allah a ce ya rasa wanda zai makarya sai Allah. Ga wanda yake mai gaskiya wannan yana damunsa. Mai gaskiya idan aka ce yayi ƙaryar da bata kai ta kawo ba ma yana damunsa, ballan tana a ce yayi babbar ƙarya ga Allah. To sai Allah ya ce masa fa innahum la yukadibuna, ba ƙaryata ka suke cewa, ba cewa suke kai makaryaci bane. sun san kai al-amin ne walakin adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun sai dai azzalimai suna al-juhud shine kai inkarin abu bayan ka san shi kai inkarin abu bayan ka san shi ka san gaskiya ne shine al-juhud suna ƙaryatawa ne suna yin jaye suna ƙaryatawa ne bisa suna sane da ayoyin Allah wato kenan kun ga waɗannan ba mutane bane waɗanda suke amfani da hankalinsu wala waɗanda suke da wani abu na sauran addini ko kunya ko sanin gaskiya tunda sun san gaskiyar sun take abin da ya faru kun ga kenan tsakanin manya-manyan kafiran Quraysh kamar yadda jiya muka ambata kan cewa suna zuwa wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam saurari karatunsa su Akhnas da su Abu Sufyan da su Abu Jahal da su Utbata da Amir ya'in Rabi'a idan suka haɗu za su zo na zikratin nan har sai gari ya waye har sai asuba yana kiyamul layl tsawon daren nan suna ji sun kafa tafiya idan sun bari sai hada hanya ta hada su ce me ya kawo ku ai ga abin da muka zo muka ci ga abin da muka zo muka ji har sai Akhnas yace zai bi su da suka yi sau daya suka sake haduwa suka ce ba za su sake ba suka sake haduwa suka ce ba za da aka yi na uku sai Akhnas yace zai bi su daya bayan daya yaje ya samu Abu Sufyan yace wannan abin da kake ji daga wajen Muhammad me matsayin ka akai yace wallahi naji abu wani abu na sani wani abu ban sani ba yace to ni ma dai haka nake ji wani abu wanda yake sananne ne karbabbe ne ga zuciyata wani abu kuma zuciyata ta ki karbar sa sai je wajen Abu Jahal ya same shi yace mu da Banu Abdumanaf mun yi gasa sun ciyar mun ciyar sun shayar mun shayar sun kawo dawaki lokacin da za a je yaƙi mu ma mun kawo kwatsantai suka ce akwai annabi a cikinmu ina za mu samu wannan har sai da muka kai mun zo daidai kafada da kafada wa kunna kafaratai rihan kamar dawakin da ake gudu da su wato sun zo sun yi daidai wa daida za su ci gasa tare sai su kawai suka zo mana suka ce a cikinmu akwai annabi ina za mu samu wannan wallahi ba za mu yadda ba har abada to raka ga kenan abun ba gaskiya ba ce ba hujja ba ce ba hankali ba ne wato hasada ce hasada ce wannan riwaya haka ta zo a cikin tarihi a cikin aka haka malaman tarihi suka rawaito da isnadi ingantacce kuma irin waɗannan riwayoyi ne waɗanda suke su waɗanda suka su daga cikin kafirai waɗanda suka musunta daga baya su suke bada labari kun ga da yawa daga cikin abubuwan da suka faru ga Abu Sufyan lokacin da yake kafi lokacin da bai musulunta ba bayan ya musulunta yazo yake kawo hadisin kamar hirarsu da Hiraqal da sauran abubuwa wanda suka kasance suna yi yayin da suke kafirai saboda haka duk waɗannan riwayoyi din sun zo ba kirkiro su aka yi ba aka ce su Abu Jahal sun yi a'a haka suka yi kuma suke tabbatar da abin da Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin Alkur'ani sannan Allah jalla wa ala yace walaqad kudibat rusulun min qabli duk wani yana daga cikin rarrashi da Allah yake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haqiqa an karyata manzanni gabanin ka fa sabaru ala ma kudibu suka yi hakuri akan karyata su da akai hatta atahum nasruna hatta da nasaran mu ta zo musu wala mubaddila likalimatillah babu mai musanyawa ga kalmomin Allah abinda Allah ya rubuta cewa shine sunnarsa babu mai canza ta walaqad ja'aka min naba'il mursalin kuma haqiqa labaru na manzanni ya riga ya zo maka ta ji yadda Allah ta'ala sunansa ta kasance tare da su waɗansu sun dade walaqad arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim alf sanatin illa 50 ama muka turo annabi nuhu ya zuwa ga mutanen sa ya zauna a cikin su alf sanatin illa 50 ama shekara 50 ya kira su wa inni da'awtuhum jihara thumma inni alantu lakum wa asrartu lakum israra ga sunan dai ayu yan uslubi daban-daban na kira yayi musu yace ya rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastadbaru istighbara thumma inni da'awtuhum jihara thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra duk yana daga cikin naba'il mursalin da Allah ya ambata ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qad kudibat rusulun min qablik fa sabaru ala ma kudibu suka yi hakuri akan karyata su da akai domin Allah ta'ala ya ba mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hakuri cewa ba kai ne na farko ba wannan ita ce hanyar annabawa kuma gashi akan ta kake sun yi hakuri dan an karyata su saboda haka wanda ke nuna kan cewa babu magani na wannan hakurin fa sabaru ala ma kudibu suka yi hakuri akan karyata su da akai hatta atahum nasruna hatta da nasaran mu ta zo musu wanda ya nuna kan cewa nasara bata zuwa sai da hakuri wa annan nasra ma'a sabr haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace nasara tare da hakuri take haka kawai Allah ya baka nasara bai jarba ka ba yaji kan cewa ya za ka zance yayin da kai nasara waɗansu mutane Allah ya ba su nasara sai su zama to lokaci ne na su nuna jabbiranci amma waɗanda yake in sun Allah ya ba su nasara nasara za ta zama to nasara Allah ce sai abinda Allah yake so to sai Allah ya jarba su sai Allah ya jarba su ya gani sun zama to kanta ba su da wani hazzun nafs ba kansu bane Allah ne kawai a gaban su to su ne wanda Allah ya ba su nasara sai su abinda Allah yake so amma Allah ba zai baka nasara ba da sunan cewa nasarar ta Allah ce domin kai ka zo ka ce kunu ibadan linin dunillah daga baya ka zo ka ce abota maka ba Allah ba daga baya ka zo ka kamba makanka daga baya ka zo ka nuna mutane kanka daga baya ka zo ka tabbatar da diktatoriya taka ta kanka ba ka tabbatar da adalcin Allah da mulkin Allah da kalmar Allah ba to wannan ya daga cikin hikimar Allah jalla wa ala annan nasara ma'a sabr cewa nasara ba ta zuwa sai da hakuri nasara ba ta zuwa sai da hakuri saboda haka mu yanzu da muke ta kukan irin halin da muke ciki muna neman Allah ya baddala mana muna ganin Allah ya kwace wato mulki ya danka shi a hannun waɗanda yake ba ruwan su da Allah muna tsammanin kan cewa kawai dan kawai mutum ya zace shine musulmi mu ta addu'a kan Allah ya canza mana da shugaba na kirki sai kawai Allah ya dauko kowanne musulmi ya zai ce zai bashi ba mu tsaya mun dandana mun yi hakuri ba mun gyara kanmu sai haka nasara za ta zo mana nasara ba za ta zo mana ba a cikin addinin Allah dole sai tukuna mun jajirce akan tsayuwa akan gaskiyar Allah jalla wa ala Allah ya ce wala mubaddila li kalimatillah wannan kalmar tana nuna kan cewar wato sunnar Allah ba ta canzawa shi yasa a cikin komai muke kokarin mu san meye sunnar Allah kun ga irin innahu la yuflihu adh-dhalimun innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya musanya wa mutane halin da suke ciki sai sun canza halin zuciyarsu alqur'ani cike yake da bayanin sunnonin Allah to la mubaddila li kalimatillah babu canji ga waɗannan sunnoni na Allah jalla wa ala ba abinda zai musanya su dan haka kamar yanda rana take fitowa daga gabas ta fada ta yamma ba wata ran wanda zai zo a ce ai meeting a ce yau a canza lokacin tasowar ko kuma ta taso a canza direction din to haka dalika sunnar Allah take ba ta canzawa wanda ya san sunnar Allah to shi yafi kowa dacewa da samun wato nasara a cikin al'amuransa dan in ka san sunnar Allah sai ka bita in ka ce zaka ci karo da ita in ka ce zaka ci karo da sunnar Allah to haka zaka yi ta yin aiki ba zaka kai ko ina to haka ka san sunnar mu san sunnonin Allah jalla wala kuma wanda yake ba sa canzawa Allah ya ce wala kad ja'aka min naba'il mursalin haqiqa labarukan annabawa sun zo maka a cikin wannan akwai ishara ga cewa wato labaruka tarihi na annabawa tarihi ne wanda zai nuna mana sunnonin Allah kuma tarihi ne wanda yake zai rarrashe mu kamar yadda Allah ta'ala ya rarrashi annabi sallallahu alaihi wasallam da tunatar da shi da kan cewa labarin annabawa ya zo masa sai shine zai lallashi mutum idan ya tsaya ya duba ku duba ku ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yazo ya raba mutane sai wani mutum yazo ya ce wallahi wannan raban ba dan Allah ake ba yace ya kalli annabi sallallahu alaihi wasallam baka yi adalci ba yace kai adalci wallahi wannan raban ba dan Allah ake ba haddaran tsuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kusata sai ya ce rahimallahu akhi Musa Allah ya ji kan dan uwana Musa innahu qad udhiya bi akthar min hadha fa sabar an bata masa da abin da yafi wannan yayi hakuri to shine labarin annabawa da yazo masa sallallahu wasallamu alaihi sai ya zama to shine zai bashi hakuri sai zai taimake shi a wajen mawaqit saboda haka mun ga fa'idar sani kenan fa'idar ilimi kenan dan haka mu san alqur'ani mu san labarukan annabawa ba wai dan mu ji labari mu karkada rigar mu tashi ba a'a dan mu ga darussan da ke ciki daga cikin darussan shine mu san sunanullah mu san yadda zamu yi mu'amala da irin waɗannan halaye da suke zo mana na'am
وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين
الله يقول وإن كان كبر عليك إعراضهم تو إذا بجري وصل دسكي سنة كافرتا يا جرمما أغريكا يا تننتا و wato habba zaka iya daukar sa ba fa in istata'ta an tabtaghiya nafaqan fil ard to idan kana da iko ka nemi wani rami da zai kai ka cikin kasa aw sulaman fis samaa ko wani abun hawa da zai hawar da kai cikin sama fata'tiyahum bi aya ka sako musu ka zo musu da aya wanda zata sanya su cikin imani su jene i'rabi wato in zaka iya yin haka to ka je kai walau sha Allahu la jama'ahum 'ala al-huda da Allah ya so da duk sai hada su akan shari'a ya zamanto ba wanda zai bujire fala takunanna min al-jahil kada ka kuskura ka zamanto cikin wanda suke jahiltar haka wanda ba su san haka ba ai ka san haka wannan wato wa'azi ne ake yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal maqsudu ghayruhu wannan sa ake nufi idan kai kana ganin cewar wato akwai hanyar da zai yi ya zamanto kan cewar an daina gaba da addinin nan an daina bujire mata ta hanyar wata aya ina ma dai a ce an kawo ka san mu'mini haka suka rinka yi walau anna qur'anan suyirat bihil jibalu aw qutiat bihil ard aw kullima bihil mauta ina ma dai a ce alqur'anin nan kawai daga an sanya shi ga kawai duwatsu suna ta tafiya ko kuma ga daga an zo an aje alqur'ani akan kabari sai ga mutum kawai ya tashi yana magana abubuwan ban mamaki dai alqur'ani ya rinka yi ina ma irin wannan abin zai faru haka mu'mini suka rinka yi Allah ta'ala ya hana su da wannan to yace idan kuna idan aya ce zaka sanya su kuna tsammanin aya ce to ku je duk inda za aya take ku nemo ta ko ku nemi annafaq wato shine rami wanda aka yi shi a karkashin kasa wanda yake asali an kamanta irin ramin kurege ne daga nan ne ma aka samu annifaq ramin kurege ana ce mata nafuqa wanda ake yin tayrami ga mashiga sannan ga mafuta sai batta dan kadan bai rufe ta ba yanda idan aka koro shi ta nan mut sai fice ta can wajen to shine asalin ma'anar nafaq to idan zaka iya yin wannan ramin a can cikin kasa ka je ka kwakulo aya inda take ko kuma ka samu matattakala shine as-sullam matattakala wanda yake mai al-mas'ad kenan mai hawar da kai zuwa ga sama ka tashi har zuwa ga sama ka je ka binciko aya ka saukar da ita dan su imani to dan shine dai kawai dai maganin kenan idan abin ya tsananta kana so ya zama tukan cha ba ai bujire maka ba ko kuma kana so ya zama to addini ba ai wato ba a bujire masa ba idan haka muke nema ya zama to da mu'amala da addini haka muke so muke tsammanin kafiri zai mu'amala da addini to sai mu je ne amma mu sani da Allah ya so zai hada mutane gabaki daya akan shari'a dan Allah ya shine yake da iko zukata gabaki daya a hannunsa suke baina dhahiyatin wa duha baina ashiyatin wa duha lokaci daya duba huga sayyidina Umar mana yanda ya kasance fitowa fa yake cewa ina annabi yake zai je ya kashe shi yana neman sa ne zai je ya kashe shi sai gashi wannan fitowar bai koma gida ba sai da imani fitowa yake ya kashe annabi sallallahu alaihi wasallam amma sai da imani ya koma to Allah zai yi ma kowa gabaki ɗaya duniyar nan yanda ya ma sayyidina Umar duk masu bujire ma alqur'ani shi yasa sai Allah ta'ala ya ce fala takunanna minal jahilin kada ka kuskura ka zamanto cikin masu jahiltar wannan hakika hakikanin cewar Allah yana da iko ya abin da yaso saboda haka kun ga wannan bayan tasliya akwai kuma tabbatar da digadigai akan tauhidi sannan a cikin ayar da ta gabata wala kad ja'aka min naba'il mursala fasabaru hatta atahum nasruna akwai bishara ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa nasara na nan take kamar yanda suka yi hakuri har nasara ta zo to kai ma da aka ce kai hakurin in kai hakurin nasara za ta zo saboda haka tun a Makka aka rinka yi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam bishara da nasara kuma bishara daga wajen Allah jalla wa ala wanda shi fa kowa sanin Allah kuma salawatullahi wa salamuhu alayhi Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما اسرفنا وما انت اعلم به منا انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم امننا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا اللهم اجعل الامن والقرار في بلادنا وعم بالخير بلاد المسلمين اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا رخاء سهاء وسائر بلاد المسلمين اللهم بارك لنا في زرعنا وضرعنا واصرف عنا اذاهما اللهم اصرف عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لصيام رمضان وقيامه إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن وفق لصيامه إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا من أتقائك من النار. اللهم اجعلنا من أتقائك من النار. اللهم اجعلنا من أتقائك من النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
Ana akwai sanarwa waɗanda suke son su yi mutaba'ar tafsiri, ana sanya shi a rediyon Rahama daga 11 zuwa 12 na kowace rana, na safe kenan, ba na dare ba. A CTV kuma daga karfe 5 zuwa 6 na yamma.